نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساك سادوا وانا مصلاتي مئتالة البركة مصلاتي مولغة كينا تشكين قلوم بوتي أزهر بوتي وانا يمتينا رلي تنم يومنا يرغب وتر رمضان hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam a 1444 wanda kuma yake daidai da 27 ga watan uku miladiyya 2023. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin suratul hajj, muna cikin tafsirin aya 36 cikin wannan sura. Akwai ta'ziyar mu da zamu tarbiyyar ta zuwa ga dan uwan Alhaji Awwalu Aliyu Zakara da dan uwansa Alhaji Mustafa Aliyu Zakara, bisa rasuwar mahaifiyarsu ranar Juma'a da ta gabata. Muna mata addu'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya zafarta mata, Allah sa ta huta, Allah sa ya aljanna ce mako mata, Ubangiji ya karɓi kyawawan ayyukanta da ya rufe mata kurakuranta. Allah ya ba da lada na haƙuri da juriya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها
جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. والبدن راقما ما سكبا. جعلناها لكم من شعائر الله من سيامك السوء دقى ألامهم وتألامهم موتر الله لكم فيها خير، هنا تتردع الخير أتكنسو. فاذكر اسم الله عليها، دهنك أنفسنا الله كان سوء عندك وضوصو كيسو صواف سنة زيئة تخاف وأرض. فإذا وجبت جنوبها، إذا لم سيفتا باين سنقال كسا، فكلوا منها وسيكو شدى بالدريس وأطعم القانعة وتير بالروقو والمعتر دوان دا يكي شاهو إبا يروقو. كذلك سخرناها لكم كمرها كنيمك قولي مكسو لعلكم تشكرون، domin ku yi godiya. Wannan aya zai mun fara tafsirin ta. Da muka faɗi cewa Ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci raƙuma, bayan ya ambaci dambobin ni'ima wanda ake yin lai ake yin hadaya da su, sai kuma ya ware raƙuma daga cikinsu ya ambata saboda girman falalar da take cikin yin layya da su, wanda ta sa annabi sallallahu alaihi wa sallama a hajjinsa ta ban kwana ya yi hadaya da raƙuma 100 inda ya soke 63 da hannunsa sauran kuma sai na Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ya soke. Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cewa ko ya umarni cewa a ambaci sunan Allah yayin da aka zo soke waɗannan raƙuma. Fadhkuru ismallahi 'alayha, ko ambaci sunan Allah lokacin da kuka zo za ku soke su sawafa, suna tsaye akan kafafuwa uku, wato an sakale kafar hagu ko kuma kafar dama, sau tari akan sakale kafar hagu. Ata ibn Abi Rabah yana cewa kowace kafa ma ana iya sakalewa, sakale kafar ta dama ta hagu, sannan sai a sa abin sokewa a soke shi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambaci sifar yadda za a yi wannan suka. Na farko za a ambaci sunan Allah yayin da aka zo sokewar. Dabba ce wacce take ba raƙuma ba, ba raƙumi ba, wato kamar sa ko saniya ko rago, to wannan ana yanka shi ne a kwance, za a kwantar da shi a kan ɓangarensa na hagu ya kalli alƙibla, sannan a danne jikinsa domin a yanka shi ba tare da yana wutsul-wutsul ba, don kada wani abu na jini ya ɓata shi wanda yake yankan. Yayin da mutum ya zo yankawa zai yi kabbara, kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kadhalika sakharaha lakum litukabbirullah, zai ce Allahu akbar, sannan ya ce bismillah. Haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi lokacin da ya zo yankan abin layyarsa, yake ce bismillahi wallahu akbar, ce bismillahi wallahu akbar, yakan yi addu'a ya ce allahumma هذا منك ولك اللهم تقبل مني، اللهم هذا منك ولك اللهم تقبل مني، wannan abin yankan minka daga gare ka ne, ma'ana kai ne ka mallaka min shi, walaka kuma gashi na sadaukar da shi domin ka kai kadai, wa taqabbal minni, don haka ka karba daga gare ni. To wannan shine ambaton Allah da ake bukata yayin da mutum ya zo soke abin hadayarsa ko layyarsa ko kuma yanka abin layyarsa. Sannan Allah ya ce fa idha wajabat junubuha, idan ran wannan dabbar ya fita bayan ta fadi kasa, bayan ta je kasa, wannan yake nuna cewa a lokacin da aka soke ta din a tsaye take. To bayan an soke ta, wannan sukan sa ta faɗi ƙasa ta mutu, Allah ya cire ran nata, to shikenan fa kulu minha, sai ku ci daga gare ta. Imam Ahmad ya fitar da hadisi daga Abdullahi ibn Qurt, Imam Ahmad, Abu Dawud da Al-Hakim sun fitar da hadisi daga Abdullahi ibn Qurt, yake cewa قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات أو ست بدنات. أنكوا النبي صلى الله عليه وسلم راقما بدان بيركوشدا ينحرهن زي ينكسو فطفتن يزدلفن إليه. سكرت مطوى لكنسو سنة مطوى مسلم صلى الله عليه وسلم أيتهن يبدأ بها كمر قوة kowace raƙuma su take a fara ɗinta, kawai da su karɓa matso jikinsu da annabi sallallahu alaihi wasallama. To annabi sallallahu alaihi wasallama ya soke waɗannan raƙuma, yayin da suka je ƙasa aka zare ran da yake tare da su, ƙala kalimatan khafifa ko khafiya, sai ya faɗo ta magana ƙasa-ƙasa yadda ba kowa ya ji abin da ya faɗa ba. Inji shi mai riwaya Abdullahi ibn Qurt ya ce lam afhamha, ban fahimci mai annabi ya faɗa ba, amma dai na je wata magana. To akwai waɗanda suke kusa da ni, sai na tambaye su mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, sai suka ce ya ce man sha'a tafa'a, yanzu bayan sun faɗi an cire abin da duk wanda yake so ya yanki naman jikinsa. Saboda haka ana haƙuri sai idan dabba ta zama wato ranta ya zama fita sannan ake fara sa mata wuka ana yankawa ba wai daga zarar aka yanka ta ba mata gama abin da take shi kina shiga daga ta ana fidanta ana san a bari sai ran ya gama fita shi ne ma'anar wajibin zunubi kada ai garaje da zarar aka gama yanka dan ba dan take a fara sa mata wuka a tafi cikin ta tare da cewa sauraron da ke cikin ta bai gama fita ba wannan ba daidai bane kalmar wajibat junubuha tana nufin fitar ranta sannan kuma ta je ƙasa wannan shi ne abin da ayat take nufi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da su a wannan daidai wannan lokacin man sha'a tata'a wanda dai yake so sai ya yanka akwai magana sayyidina Umar da yake cewa wala ta'jalu nufusa an tuzhab kada ku yi wa rayuka garaje kafin a fitar da su kada ku yi garaje kada ku musu garaje kafin a kai ga zare su shi ne yayin da aka yanka dabba kafin a kai ga zare mata rai mutum ya kai mata wuka yana caka wannan za ka yi ta ganin sa musamman a wuraren yankan dabbobi za ka cewa ana gaggawa so ake kawai a ga an yi an gama an samu ta gaba an kamo ta gaba an yi a rika hakuri sai an ga cewa ran da yake tare da ita ya fita sannan a abin nan ku shi ne ce fa kulu minha ku ci daga wannan abin da kuka yanka na hadiyar annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka yanka masa da ya soke a abin layyarsa abin hadiyarsa guda ɗari to haka ya umarni aka rika datso masa daga cikin kowace dabba kowane rago ne a karkarin ko masa ana gasa masa sai da gaba ɗaya kowane abin da aka yanka daga ciki aka gasa masa ya ci wanda yana nuna cewa ya halatta idan mutum ya yi hadaya ya ci daga hadayarsa sababin hadaya ce ta wajibi ko hadaya ce wata ke ta ɗauri babu bambanci sabanin ra'ayin mazhabar shari'a da suke ganin cewa idan hadaya ce ta wajibi to daidai take da damu nazirin ko damu kafara akwai abin da ake yankawa saboda bakanci ko kuma a yanka saboda kafara a damu fidya yayin da mutum ya yi wani abu da aka hana shi a cikin aikin hajji ko aka ba shi damar ya yi wani abu da aka hana to an ce ya yi fidya ya yanka dabba ita wannan dabbar da zai yanka saboda ya cike wani gibi da ya samu a cikin aikinsa na hajji da wani ba a halatta masa ya ci wani abu daga cikinta ba zai ba da ita ne sadaka ta cokan ko mutum ya yi bakanci zai yi nazar da dabbarsa to bai yanka ku ne ci in ya yanka sai ya sadaka da nama to Imam Shafi'i sai a gurinsa hatta wanda ya yi hadaya ta wajibi kamar musamman da ya yi hajjin tamattu'i ko ya yi hajjin kirani akwai hadaya a kansa zai yanka dabba to shi yana ganin cewa idan yanka ba zai ci ba to amma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ci daga cikin dabbar hadayar da ya yi kuma sahabbansa su ma sun ci ba tare da kuma yana musu tambayoyi cewa dabbar da kuka yanka din nan ta hadayar wajibi ce ko ta tadawuyi ce ba tare da wannan istisnali ba wanda yake nuna cewa halal ne mutum ya ci daga dabbarsa shi ne anan Allah ya ce fa kulu minha ku ci daga wannan dabbar ku ci naman wannan dabbar wannan umarni ne na ibaha wato an halatta muku ku ci ba wai dole ku ci ba an yi wannan umarni saboda a lokacin jahiliya ba sa son cin abinda suka yanka daga gumakansu sukan yanka hadaya amma ba za su yarda su ci ba sai su ɗauki jinin wannan dabbar su yi ta yaba shi a jikin ka'aba ko jikin gumakansu hakanan naman shi ma haka za su yayyanka shi su rataye shi suna ga wannan su ba za su ci ba sai dai su ciyar da mabukata kyankyamin su ci ma suke yi to shi ne Allah subhanahu wata'ala ya soke wannan al'ada cewa fa kulu minha ko ma da kuka yanka ɗin kuma ku ci kuma duk abin da za ka ba ma wani sadaka ko ka ba shi kyauta taimaka masa da shi idan ya ga kai ma kana amfani da wannan abu musamman abin da yake ci ya ga kai ma shi kake ci babu shakka zai fi farin ciki zai fi jin daɗi cewa baka nuna masa bambanci ba kuma ba wai dan kai ba ka so bane ko kuma a adam bai maka dadi bane ka dauka ka bashi a kai ma irin wannan kake ci da ka sai ka kaci sannan ka ce kai ma zo ka kai to sai ya bi masa dadi akan yadda su a jahiliya suke kenkemin su ci abinda za su bayar da shi sadaka suna ganin matsayin su ya fi karfin a ce sun ci wani naman da suka yi sadaka da shi shine Allah ya ce fakulu don haka wannan umarni ne dan a gyara wani abu da aka bata umarni ne da ya gyara wani abu da aka bata kamar umarni ne da ya zo ba'da al-hadri bayan an hana mutum ya yi abu kuma aka bashi damar ya yi to wannan ba a daukar shi a matsayin wajibi saboda umarni ne na islam kamar yadda tabari yake cewa amru ibahatin wa islam yanzu an ba ku dama idan suka abin nan kuna iya ci ba tare da wani wata matsala ba za mu ga cewa Allah subhanahu wataala ce idan wajaba junuba faqulu minha fa utaqi daga zarar suka aka saki wannan abun hadaya ran sai ya fita daga jikinsa to ku zo ku ci wato ana nuna maka cewa ka gaggauta amfanuwa da shi kada ka bari ka ce sai an jima ko sai bayan kwana ɗaya ko kwana biyu a da zarar an gama yanka shi to shi ke nan kuna iya fara amfani da shi to a tafa'u ta ake da take nuna al'isra take nuna gaggauta yin hakan domin wani abu ne da yake tare da alkhairi ku ci kuma ku ciyar da mabukata kuma ku iya ajiyewa ba in kuna so kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kulu wa at'imu wa dakhiru ku ci ku ciyar kuma ku ajiye abare da muka yi tafsirin fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir mun yi bayani akan yadda ake son mutum ya ci daga jiki ya ci wani bangare sannan ya sadaka da wani bangare sannan kuma in yana buƙatar ajiya ma ya ajiye wani bangare babu laifi dan ya kasa shi uku ya yi amfani da kashi ɗaya ya ciyar da kashi ɗaya da kashi ɗaya babu komai ba kuma ƙayyade maka cewa dole sai ka yi kasan daidai ba wato ka kasa shi a talatin ba sai ka kasa shi a talatin ba kawai ka kasa shi talatin ka kasa shi uku a talatin wato ka maida shi sulusi sulusi ya zuba uku wani wani bai kawai ba ba dole ba ne kana iya duba me aka fi buƙata wataƙila waɗanda za ka raba wasu suka fi yawa akan kai da iyalanka da za mu ci daga ciki kaga sai zama ɓangaren su ka san su ya fi yawa tana yi wa yanzu to kai ne kake da bataliya da yawa za ka zaka ibi da yawa sauran kuma su ka bayar da shi sadaka za ka gwargwadon dai da bukata gwargwadon yadda za ka yi kashin kashe kashen saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya taho daga hajji har ya faso madina yakan umarci ɗaya daga cikin hadimansa cewa ya yanka musu abinda aka yi ya layyan nan suna ta ci saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi guzurin sa a hanya ya yi guzurin wannan naman har zuwa madina saboda haka babu laifi idan mutum ya yanka hadayarsa ko ya yanka layyarsa kasa ta gida uku ya ci kashi ɗaya ya sadaka da kashi ɗaya kashi ɗaya kuma ya aje ko kuma ya kasa uku kashi ɗaya na shi kashi ɗaya na iyalansa kashi ɗaya kuma ya raba wa talakawa to duk zai iya yin wannan duk wannan in aka koma karatunmu na bara mun yi dogon sharhi akan wannan so shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fakulu minha wa at'imu al-qani' wal mu'tar ku ciyar da alkani su malamai suka ce alkani shi ne as-sa'il al-faqir as-sa'il bi tadallul daga qana'a ne qanu'an me wato mabukaci ne wanda yake kaskantar da kansa ya yi roƙo wato zai kaskantar da kansa ya yi ba shi ne alkanin ba daga kana'a ba ne al-mu'tar kuma shi ne wanda yake yake muta'arrida lin nawal shi ba zai fito ƙarar ya bayyana ba amma kuma daga yanayinsa za ka fahimci cewa yana da buƙata zai dan yi maka hannunka mai riga ne amma ba zai fito kanar ya ce a taimaka mun ba shi ne al-mu'tar al-mu'tarid bis-su'al amma la yusarrihu bihi ba zai fito kanar ya bayyana cewa yana roƙonka ba amma daga ganin yanayinsa da ɗan take-takensa za ka bacci cewa yana son ka taimaka masa. To wasu daga cikin yawa daga cikin malaman tafsiri haka suka fassara alƙanin da al-mu'tar. Alƙanin shi ne mai roƙo bi tazalluli, wato da ƙasƙantar da kai. Al-mu'tar shi kuma shi ne wanda yake roƙo amma ba sarari ba ba fili ba, sai dai ya yi hannunka mai sanda. Daga cikin waɗanda suka yi wannan tafsirin akwai Abdullahi ibn Abbas a wata riwaya daga cikin ruwayoyi biyu daga gare shi, akwai Ikrimah almajirinsa shi ma a ɗaya daga cikin ruwayoyinsa biyu. Hakan akwai Al-Hasan al-Basri daga cikin tabi'ai, akwai Muqatil, akwai Zaid ibn Aslam, akwai Malik ibn Anas, akwai Sa'id ibn Jubair a ɗaya daga cikin ruwayoyinsa guda biyu, akwai Bakar ibn Abdullah al-Muzani. Haka nan daga cikin malaman tafsiri waɗanda suka ɗauki wannan fassarar cewa al-Qani shi ne mai roƙo, al-Mu'tar shi ne wanda yake hannunka mai riga, daga cikin malaman tafsiri akwai Ibn Jarir al-Tabari da al-Sam'ani, haka nan da Ibn Ashur da al-Shankiti, haka suka fassara al-Qani da al-Mu'tar. Sannan akwai wanda suka fassara al-Qani da cewa ana nufin daga kana'a ne, al-muta'assir shi ne mai kare kansa wanda ba zai yi roƙon ba saboda wadatar zuci. Al-mu'tar kuma shi ne al-faqir alladhi yas'al, talakan da yake wato mabuƙacin da yake tambaye roƙo. To daga cikin waɗanda suka yi wannan fassara akwai ruwaya daga Abdullahi ibn Abbas da kuma ruwaya daga Ikrima da kuma ruwaya daga Mujahid da kuma Qatada ibn Da'ama da Ibrahim an-Nakhai da Sa'id ibn Jubair a wata ruwaya da cikin ruwayoyinsa. Saboda duka lafazan guda biyu kowanne an yi masa fassarar da aka yi wa ɗan uwansa fassara ne. Saboda dai in ka ce al-qani wal mu'tar da wanda yake roƙo da wanda baya roƙo, ko ka ce da wanda baya roƙo da wanda yake roƙo, duka fassarar ta tafi daidai. An fi son ka ba wa wanda yake buƙata, kamar da ya gabata a cikin sura da ta wani aya da ta gabata, kullum min hawa asimul ba'is al-faqir. Al-ba'is al-faqir, al-ba'is al-faqir shi ne mabuƙaci galabaitacce wanda ya galabaita sosai. To babu shakka shi ya fi cancanta a gabatar wajen bayarwa a kan wanda mabuƙaci ne amma bai kai shi galabaita ba, mabuƙaci ne amma galabaita sama ta kai ta wani wancan ba. Allah ce kazalika sakharna halakum la'allakum tashkurun, kamar haka ne sakharna halakum muka hore muku waɗannan dabbobi manya-manya da kuke ta'amuli da su, kuke amfani da su, ga su dai da girman halitta da girman jiki da ƙarfi, duk sun fi ku girman halitta, sun fi ku girman jiki, sun fi ku ƙarfi, amma kuma Allah ya hore muku su, kuna sarrafa su yadda kuka ga dama, kuna amfanuwa da su ta hanyar hawa, ku amfana da su ta hanyar shan nonon su, ku amfana da su ta hanyar ku yanka ku ci naman su. To wannan horewa ce da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya yi muku ba don kuma don ku gode masa bisa ga wannan ni'ima, ni'imar hore muku waɗannan dabbobi, domin da Allah Subhanahu wa ta'ala ya ga dama, to da ba za ku iya da waɗannan dabbobi ba za ku iya amfana da su ba, saboda suna da halittar da ta fi taku ƙarfi, ta fi taku girma, kuna ji kuna gani haka za ku basu ba tare da kun hore su ba. Amma sai Allah Subhanahu wa ta'ala ya rankwafa muku su, ya sassauta muku su, ya zanto za ku iya amfani da su ba tare da kun wahala ba, kamar yadda Allah Subhanahu wa ta'ala yake cewa awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fa hum laha malikun wa dhallalnaha lahum fa minha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi wa masharib wa afala tashkurun. Allah Subhanahu wa ta'ala yake cewa awalam yaraw, ashe yanzu ba su gani ba, anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman, mu muka halitta musu dabbobin ni'ima, mimma amilat aydina, daga abinda hannayenmu suka aikata muka halitta musu waɗannan dabbobi, fa hum laha malikun, sai gashi sun mallaki waɗannan dabbobi, sun zanto mallakinsu ne, suna yin abin da suka so da su. Wa zallalnaha lahum, muka kuma hore musu su, fa minha raquhum, daga ciki suke samun abin hawa, ومنها يأكل إذا كسكيتي ولو فيها منافع ومشارب سندا أبو موريا مورا إذا كسكيتيوة دابين شاء وتو دابين شاء إذا كسكيتيوة دابوبي أفلا يشكرون التي ينزل ساقولي مثلا مثال بوديابة سورك أبنجي سبحانه وتعالى يهولي ما دان أدم أمفاني دوالنا دابوبي akwai dabbobin da basu kai su girma ba basu kai su girman jiki ba ila basu kai su ma karfin jiki ba amma da Allah bai hore wa dan adam amfani da su ba yana jera gani haka yake kallon su su ce ba yadda iya da su ba zai yi amfani da su ba ga sunan dabbobi na daji waɗanda suke ƙanana ne a halittar jiki amma sun fi ƙarfin dan adam ya kama su ya juya su yadda yake so da su zaki dan su kura su waye ga sun suna yawo amma ba wanda ya tsaka ma zaki yana dora masa kaya yana hawa saboda Allah bai hore masa wannan ba in ma yake zai yi wannan da saddabarinsa da wayensa da waye wata rana reshe yana juyawa da bujiya da nawa ne ake samun irin waɗannan daga cewa dabbar ciki ajalinsu saboda haka Ubangiji subhanahu wataala sai hore maka ragumi duk girman sa sai ga yaro kankan ya kama akalar abu mai laja kuma yana bin shi zolo-zolo haka ba tare da ya bijire masa ba inda za ku fahimci cewa horewar Ubangiji ce randa duk raƙumin nan ya tubire ka dubi ka ga yadda yake yi wa yake iya tunkararsa randa duk ya kangare za a ga cewa ba mai iya tsayawa gabansa ashe ka ga da yake ba da kai ka hau ka sauka wani ma har ka dake shi to duk wannan horewa ce ta Ubangiji wannan horewar kuma ni'ima ce babba Ubangiji ya wa ɗan adam to shi ne a nan Allah subhanahu wa ta'ala yake jan hankalin ɗan adam cewa yanzu ɗan adam ba zai gode ba wannan ni'imar ba haka ɗan adam yake cikin ni'imomi zagaye da shi ta ko'ina sun baibaye shi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala amma saboda rashin tunani waɗanda ni'imomin ba ma ya ganin sa a matsayin ni'ima ba ya ɗaukar sa a matsayin ni'ima saboda yana ganin abu ne da kullum yake ciki yana gabata yake masa sai yake ganin kamar ba ni'ima ba ce ruwan da zai sha iskar da zai shaƙa ƙasar da zai taka inuwar da zai sha ni'imomi ne daga cikin ni'imomin Allah ba ka da ikon da za ka iya samarwa da kanka waɗannan abubuwan Allah bai baka su ba amma Allah subhanahu wataala ya hore maka su kake rayuwa a cikinsu haka nan ya hore maka duk wasu halittu manya-manya da ya halitta da suke kewaye da kai itatuwa ne duwatsu ne dabbobi ne duk ya hore maka kai ɗan adam ya baka wannan daraja a kansu kake iya sarrafa su yadda kake so wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wataala takribi ne da Allah ya wa ɗan adam walaqad karramna bani adam وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا التي حقيقه من كرم يا ادم ولقد كرمنا بني ادم من كرم يا ادم اي ان ادم ادم سوره يا ادم ورزقناهم من الطيبات وكأذر الناس بالدائره الابو والدامه وحملناهم في البر والبحر وكأذر في البر اكل za su hau abin hawa su yawo su je da inda suke su tafi inda suke su su hau dabba su hau mota su hau jirgi walbahari haka nan muka ɗauke su a cikin ruwa muka ɗauke su a cikin jiragen ruwa wa razaqnahum min at-tayyibat muka kuma azurta su daga dadaɗa abubuwa abinda za su ci da abinda za su sha wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila muka fifita su akan halittu da dama da muka yi fifitawa ta sosai wannan takrimi ne da Allah ya yi wa jinsin ɗan adam kowane ɗan adam jinsin ɗan adam sawa'un mu'mini ne shi ko kafiri ne mai biyayya ne ga Allah ko wanda baya yi wa Allah biyayya yana cikin wannan takrimi na Ubangiji to maimakon shi kuma ɗan adam wannan ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa ta sa shi ya yi wa Allah godiya ta hanyar imani da Allah da miƙa wuya ga umarnin Allah da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kaucewa abinda Allah baya so kaucewa fushinsa maimakon haka sai ya canza wannan da kafirci, sai ya canza ni'imar Allah da kafirci. Alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawar. Baka ga waɗanda suka canza ni'imar da Allah ya musu da kafirci ba, suka jefa mutanensu cikin halaka. Saboda haka ɗan adam Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mata abin da zai yi tsayaye la'akari da su kaɗai, zai san cewa ni'imar Ubangiji a gare shi ba ta da sakuwa, kuma ba zai iya biya Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiyar wannan ni'imar ba. Saboda duk da haka sai ya bijire, sai ya mayar da abin, wato abin da zai yi amfani da shi ma wajen saban Allah. Da yawa ɗan adam yakan saba wa Allah da ni'imar da ya masa, kamar ta ni'imar lafiya, sai amfani da lafiyar da ya ba shi ya saba masa. Ya masa ni'imar dukiya, sai amfani da dukiyar sai ya saba masa. Ya masa ni'imar ƙarfi, sai amfani da ƙarfin ya saba masa. Ya yi masa ni'imar ɗaukaka, sai amfani da ɗaukakar da Allah ya ba shi ya saba masa. Maimakon ya zanto waɗanda ni'imomin ya sanya su a mahallinsa, kuma ya yi itirafi da cewa daga Allah ne, sai ya juyar da su, ya mai da su abinda zai saba wa Ubangiji subhanahu wata'ala da su. To Allah yana haƙuri da bayansa, yana kawar da kai daga irin abubuwan da suke yi da Allah subhanahu wata'ala ya ga dama. To da ɗan adam babu inda zai kai labari, ba inda zai yi rayuwa gaba ɗaya. Saboda haka ni'imomin Ubangiji sai dai kai abinda za ka iya yi, amma ba za ka iya gode masa akan ni'imominsa duka ba. Shi ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallam da ke cewa subhanaka la uhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsika. Ya Allah, ba zan ƙirƙira yabo gare ka ba kamar yadda ka yabo kanka. Saboda haka duk yadda ɗan adam zai yi ba zai iya ƙirƙira godiya da Allah subhanahu wa ta'ala ba, sai dai yayi abinda zai yi Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ya yafe masa gazawarsa. Sannan Allah ce lan yanala Allah lahumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Naman su waɗannan dabbobi da jininsu ba zai isa ga Allah ba, ba zai je wajen Allah ba. Walakin yanaluhu taqwa minkum, taqwa wato taqwa daga gare ku ita take isa wajensa. Kazalika sakharaha lakum, kamar haka ne Ubangiji ya hore muku su waɗannan dabbobi. Litukabbirullaha ala ma hadakum, domin ku yi wa Allah kabbara bisa abin da ya shiryar da ku. Wa bashshiril muhsinin, ka yi albishir da masu kyautatawa. Ubangiji subhanahu wataala yake gaya wa musu cewa waɗannan dabbobi da kuke sokewa, raƙuma da ƙananan dabbobi da kuke yankawa, kada ku ji cewa yawan naman ko yawan jinin shi Allah yake dubawa. Ba yawan naman kadai Allah yake duba ba, kuma yawan jinin ba ne. Domin a wancan lokaci a jahiliya sun kasance idan sun yanka abin yankansu, abin hadayensu, sai su sa jinin kuma sai su shashaba a cikin ɗakin Ka'aba, su ɗauki naman su daddatsa shi su rataye shi, wai sun gashi nan sun ba wa Allah. Saboda Allah, gashi nan mun ba ka ga jinin nan, ga ina kwarara ga naman nan, gashi nan ka gani. To shi ne Allah ya ce musu a'a, wannan duk ba shi ne komai a wurin Allah ba. Lan yanala Allah lahumuha, Allah ba ya da buƙatar naman dabbar da ka yanka, Allah ba ya da buƙatarsa. Wa huwa yut'imu wa la yut'am, Allah shi yake ciyarwa ba a ciyar da shi. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. Ba na buƙatar wani arziki daga wajensu, wato wajen bayansa ba ya buƙatar komai. Wa ma uridu an yut'imun, ba na buƙatar su ciyar da ni, ba na buƙatar su ciyar da ni. Inna Allah huwa ar-razzaq, lalle Allah shi ne mai ciyar, mai azurtawa, dhul quwwatil matin, mai ƙarfi, isasshen ƙarfi. Saboda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba ya da buƙatar wannan. Abin da yake kaiwa gare shi shi ne taqwa, shi ne kiyaye dokokinsa, shi ne abin da bawa zai yi a zuciyarsa na ikhlasi, na yi don Allah, na kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin aikin da yake. Ya zanto ya tsantsanta aikin don Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai, bai yi shi don riya ba, bai yi shi don a faɗa ba, bai yi shi don ya nuna ba, bai yi shi don a bada labari ko ya bayar da labari ba. bai yi shi don fariya ba daga ta a'a ya yi shi ne kawai don Allah kuma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kadai yake neman ladansa sawa'un ya yi abin bayyana an gani ko kuma ya yi a koye zuciyarsa barkake take Allah subhanahu wa ta'ala kadai ya nufa bayyanawar ba za ta sa shi ya jira ya gojiji da kai ba da bayyanawar a gurinsa da boyewar duk ɗaya ce in tubdu sadaqati fuha wa tu'tuha al-fuqara tubdu sadaqati fa ni'ma hiya aw tukuha wa tu'tuha al-fuqara wa huwa khairun lakum in kuka bayyana sadaqa fa ni'ma hiya ma da lal bayyanawar kun yi sadakar a fili to wanda zai taimaki wasu watakila su ma su ga ya dace su yi watakila suka dubi yadda ku ba ku kai su wadata ba ba ku kai su samu ba amma ga shi kuna bayarwa so kuma ga shi Allah ya ba su da yawa ba su bayar wato watakila wannan ya san su yi watakila suna da niyyar su yi amma kuma shaidan ya ɗauke musu hankali yayin da kun suka ga cewa kun yi sai ku faɗakar da su ku tuna musu saboda ka fadi in mahiya wa in tukuha wa tukuha al-fuqara in kuma kuka ɓoye kuka bayar da ita ga mabuƙata a cikin sirri ba tare da kun yi yaba ɗiɗi da su ba ko kun nuna wa mutane su to wannan ma shi ma alkhairi ne sadakar da za ka yi ta al'umma duka babu laifi don ka bayyana ta don mutane su gani wasu su yi koyi da kai sadakar da za ka yi wa ɗaiɗaikun mutane to ka yi a cikin sirri domin ka rufa ma shi wanda ka ba wa sadakar asiri ka kare masa martabarsa kada ka zo don za ka ba shi sadaka sai ka kirawo ɗan jarida ka kira masu kyamara masu facebook masu wane ne ana ɗauka kana miƙa masa to in kai haka ka ga baka karrama shi ba baka darasa shi ba baka kiyaye masa mutuncinsa ba amma in kai masa a ɓoye babu shakka wannan sai ta fi masa daɗi Allah subhanahu wataala yana duba niyyar da kyakkyawar zuciyar da kuka yi a wurin ita don Allah wanda ita ce Ubangiji yake dubawa duk wanda ya yi aiki ba don Allah ba to wannan aikin ba inda zai je Allah ba zai kai ga Allah subhanahu wataala sai ya ce lan yanala llaha luhumuha naman dabbobi dukkaninka ba zai kai gare shi ba don haka duk yadda aiki a zahirinsa ake ganin ta mai kyau ba a yi shi don Allah ba to ba zai kai gare shi ba saboda ba a yi kyakkyawan niyya tattare da shi ba ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal-amal as-salih yarfa'u al-kalimu at-tayyib na haɗa ɗan maganganu zuwa ga Allah suke hawa kuma wal-amal as-salih kyakkyawan aiki yarfa'uhu yana ɗaukaka shi saboda ka kyakkyawa da daddada su ne suke zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala imam muslim ya fitar da hadisi daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيتشوا إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ألا بايع دوبا سورة جيكمكم غنقر جيكمكم بايع دوبا دوكير ينا دوبا زكاة تنبني لأيكم saboda ka ubangiji subhanahu wa ta'ala yana karba daga zuciyar da take tsarkakakkiya zuciyar da take da takawa inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin kawai Allah yana karba ne ga masu takawa sannan Allah ya ce kadhalika sakharaha lakum kamar haka ne ubangiji sakharaha ya hore muku sakharaha lakum ya hore muku su wato wadannan dabbobi لتكبروا الله على ما هداكم دونك يو الله كبر بسبب ابن ده يا شريان دكو واتو يا هوري muku na wadannan dabbobi ya nuna muku yadda zaku amfana da su tun daga yadda zaku kora zuwa gurin bauta da yadda zaku tsayar da dabbar ku ya ku soke ta ko ku kwantar da ita ku yanka ta da abinda zaku fada lokacin da ku yanka ta wannan duk shiriya ce ta Ubangiji da ya yi muku karantarwa ce da ya muku litukabbiru Allah dan ku yi wa Allah kabbara ala ma hadakum bisa ga abin da ya shiryar da ku وبنجد يا ساكن بيت وانا كذلك سخرها لكم وجاءت فذلك سخرنا كذلك سخرناها لكم كما رحك بك هولي بك نوم ماكم يسا كذلك سخرها لكم كما رحك بك هولي بك لن يكار بيتنا بك شوا وانا ندفو بيه هولا لوني هولي بك بنجد إذا يقدام سيبرس لك أرمون سليل بسكي ما ترد يا هولي سوا يبيد ذاك أفارد سنة التي وبشر المحسنين kai albishir da masu kyautatawa masu kyautata bautar Allah subhanahu wataala suke kyautatawa tsakanin su da Allah suke kyautatawa tsakanin su da bayan sa su kyautata ibada su tsakanin su da Allah su yi ta dan Allah sannan su yi ta da inganci su yi ta dan Allah sannan su yi ta da inganci yin ta da inganci shine yin ta kamar yadda Allah ya shar'anta ta wannan shine ihsanul ibada sannan mutum ya yi ta cikakken ikhlasi wato ya yi ta ba tare da ya kawo wani cikin zuciyarsa ba sai Allah bari shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa an ta'budu Allah ka annaka tara illa ka kun tarahu fa innahu yaraka ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa idan ba ka ganin sa to yana ganin ka wannan shi ne cikakken ikhlasi wato kai ka bauta wa Allah a bisa matakin mushahada ko muraqaba ko kamar kana ganin Allah ko kuma ka riƙa bauta ma Allah tare da jin cewa lalle Allah yana fa'ida a kan kai yana ganin ka wannan zai ka kyautata bautar da kake yi wa Allah subhanahu wataala wannan yana daga cikin ihsani yana daga cikin ihsani wato ka zo da ayyukan ta dauki bayan na wajibi bayan Allah ya wajabta maka sallah salloli biyar da zanto kana da kafiru bayan ya wajabta maka azumin ramadan da zanto kana azumin nafila kana yin alamin zalijinin kana yin sittu shawwal da sauran azumin da basu zama tilas ba sadaka bayan zakka kuma kana bayar da wata sadaka ta tadawuyi kana zuwa umara kana zuwa hajji bayan hajjin musulunci dukkan wasu ayyukan da baka zama tilas ba kana yi bayan kai wanda ya zama maka wajibi wannan shi ma yana daga cikin ihsani yana daga cikin ihsani yana daga cikin kyautatawa innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfiruna fi amwalihim haqqun للسائل والمحروم فلوه أبنجي سبحانه وتعالى جلال دير ما ستك واحد سنة جكين الجنة لإيدا مربرون الوا في جنات المعيوم آخذين ما أتاه رب سنة واتر أبنجي أبنجي سيباس جلال نعم الجنة الجنة سيجي إنهم كانوا قبل ذلك المحسنين سنكة جي قبان ون الرانر تأل كيامة سنسى الجنة سنكة جي ما سئه ثاني ne suka yi suka zama masu ihsani kano kalila min al-layli ma yahjaun dan bacci kadan suke yin daddare kano qiyamul layli kina bayan sallolin su na farilla suna tashi su qiyamul layli kalila min al-layli ma yahjaun wa bil asharu hum yastaghfirun ge ko asuwa kuma tashi suna ta istighfari suna ta istighfari ba a wajabta musu sai sun tashi ge ko asuwa su istighfari ba a wajabta musu su fara suna sallah ba bacci sai dan kadan amma sun zaɓi su yi haka sannan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum dukiyarsu suna cire wani haƙƙi su ba wa wanda yake roƙo da wanda aka hana masa roƙo saboda kame kansa duk wannan sadaka ta ɗauri ba ta zama wajibi a kansu duk waɗannan abubuwa da suke yi ba su zama wajibi a kansu ba wannan ya kai su matakin muhsinina ya kai su matakin ihsani ubangiji ya musu sakamako da wannan to sannan akwai kuma ihsani na ka kyautata wa bayan Allah ka kyautata wa bayan Allah saboda akwai ihsani ta hanyar ka bayar da wajibin da yake karka tsakaninka da ubangiji da kuma ihsani ta hanyar ka kyautata ma bayansa waɗanda suke buƙatar a taimaka musu a kyautata musu lokaci ya yi za mu dakata a nan abin da muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya daga mu ji sauraron bayani Bueno, ya está. Bueno, ya está.